أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان تبارك من سادوا ومن مسلتي مجانا البركة مسجد عثمان بن عفان بن جبا ذكرت من عمدة الأحكام واللفا والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونشني مجلس منا تسعين دبير أتين كراتم ونن للتاهي منا شدة قوات محرم هجرة من زع الله صلى الله عليه وسلم دقى مكزوة مدينة دبو إيا دقى ليهدو دأربعين دبير ونهديني دا إشرين دهدو قوات مبقي أكلن دبطوري دبو بيو دا إشرين دهدو. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun zo ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan rantsuwa, duk da karin kasancewar hadisin mun karanta shi a sama-sama ba mu fassara ba ko mu bayyanar da ma'anar hadisin ba. Muka ce insha Allah sati mai zawa idan mun zo, in Allah ya kaddara muna cikin masu rai, za mu tashi kan hadisin mu ƙare ba mu shiga sabon babi insha Allah. Malam yake cewa al-hadisu 60 ba'da 300. حديثي نا ستن نا دري أكود ستن. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزله الله إلا قلة. وانا حديث إمام البخاري يهوت الرشيئة من كتاب الجنائز عندما تتلتا من كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس babi wanda yake mana bayani akan me ye hukuncin wanda ya kashe kanshi, wata irin azaba ubangiji za yi mai a gobe kiyama. Juz'i na biyu shahi na 96 hadisi mai lamba ta 1363. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisin a cikin Kitabul Aiman babu tahrim qatl al-insan nafsa, babi wanda yake mana bayani akan haramcin mutum ya kashe kanshi. Juz'i na 1 shahi na 77 hadisi mai lamba ta 110. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Thabit bin Dhahhak bin Khulaifa bin Sa'laba bin Adi bin Ka'b bin Abd al-Ashhal al-Ash'ali al-Khazraji al-Ansari. Yana cikin tabaka na ta harko na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma da shi aka yi sulhun Hudaybiyya kamar yadda hadisin yake karantar da mu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun bayyana karkashin icce. Lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya su ne wanda Ubangiji ya ambace su a cikin suratu Fatahi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Hakika Allah ya riga ya yarda da wannan mummunan wanda suka yi maka mubay'a karkashin icce. Lokacin nan suka yi mubay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Ubangiji yake cewa yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah a saman hannayensu. Wayannan mutanen wanda suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubay'a karkashin icce lokacin sulhul Hudaybiyya. Kuma shi Thabit bin Dhahhak manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu Thabit yana dan shekara 80 daga cikin rayuwar shi. Allah bai karbi ran shi ba sai lokacin da Zubair bin al-Awwam yana khalifanci. A lokacin nan Allah ya karbi ran shi a shekara ta 64 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda Imam Zahabi ya kawo bayanin shi a cikin Tahzibut Tahdhib, Abwan Ibn Hajar ya kawo bayanin shi a cikin Tahzibut Tahdhib juz'i na 1 shayi na 125. Yake cewa annahu bay'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tahta ash-shajara, lalle yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mubay'a a ƙarƙashin icce. Wa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, kuma lalle manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya haɗa mana a wannan lokacin da muka yi mai mubay'a ƙarƙashin iccen nan. Yake ce mana man halafa ala yaminin bi millatin ghairil islam, duk wanda yayi wata rantsuwa koma bayan addinin musulunci. Shine misalin kamar mutum ya zo ya ce wallahi shi bai bude ne, ko kuma yayi rantsuwa ya ce shi a Kirista ne, ko kuma yayi rantsuwa ya ce shi Bahaushe ne saboda wata maslaha ta rayuwa, ko an cin me, ko ya ga ba mafita, a lokacin nan zai yi rantsuwa ya ce a shi wai yana kan addini kaza. Yake cewa kaziban muta'ammidan, ko kuma ya kafirce wa Allah da gangan, yana maƙaryaci yana mai gangan, ba wajen larura ba ta kawo mai hakan ba, kurmi ya rantsi ya ce a shi ba a cikin musulunci ba yake ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba huwa kama qala, wannan abinda furucin da wannan mutumin yayi to gwalgwaran abinda ya faɗi kenan. In ya ce shi a Kirista ne to wannan mutumin ya riga ya bar addini ya koma Kirista. In haka ya ce a shi wallahi ba Majusi ne to tabbas wannan mutumin ba Majusi ne a wurin Ubangiji. Shi ne yake tabbatar mana duk wanda ya yi rantsuwa akan ba wai akan addinin musulunci yake ba, ba akan tafarkin shari'a ta musulunci yake ba, yana mai dagangam, yana mai kafirci wa Allah, yana mai ƙarya da gangam, to tabbas ya riga ya bar wannan addinin na musulunci. Shi ne manzo Allah ya ce fa huwa kama qala, kamar abin da ya faɗa ne ya dora wa kan shi, kaula sirrin da ya dora wa kan shi, hauka yake a wurin Ubangiji. Yake cewa wa man qatala musliman wa man qatala nafsahu bi shay'in, duk wanda ya kashe kanshi da wani abu, misalin ya dauki takobi ce ya kashe kanshi da ita, ko kuma huka ce ya dauka ya taka wa kanshi, ko bindiga ya dauka ya halba wa kanshi, yake cewa uzziba bihi yawmal qiyama, za a yi ta yi mai azaba da wannan abin da ya kashe kanshi a ranar tashin kiyama. Yanda ya kashe kanshi haka Ubangiji zai tsaida shi ya ta kashe kanshi, yana ta sokawa kanshi wannan abu, in halibe kanshi ne yana ta halibe kanshi, haka shi za a warshi wannan ita ce azabar shi. Yake cewa walaysa ala rajulin nazarun fi ma la yamlik, babu addawal ga mutumin da bai mallaki abin da zai yi addawal inda shi ba. Misali wani ya ce in sha Allah yace ya dora wa kanshi addawali alƙawalin da zai dan ta baiwa, shi kuma bai mallaki baiwa ba, ko kuma ya dora wa kanshi alƙawalin he yayi azumtu wata biyu a jere, shi kuma bai da kokarin da zai iya azumta wannan wanka in azumin nan a wata biyu a jere, ko kuma ya dora wa kanshi lalle sai yayi wani abin da shi baya iya ba. Shine walaysa ala rajulin, babu addawal akan mutumin da fi nazarun fi ma la yamlik, akan abin da bai mallaka ba baya iyawa. Zaka dauki ka ce ai wani sai ka dauki sunfin kaza na daga dukiya ka bashi, to tabbas in dai baka da karfin yin haka to babu wannan abin akan ka. Shine manzo Allah ya ƙara nana ta mana walaysa ala rajulin, babu wani abu akan mutumin da ya dau alƙawali addawal da zai yi wa wani abu, wani zai zartar da wani addawal fi ma la yamlik, cikin abin da bai mallaka ba. Yake cewa wa fi riwayatin, a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa la'anul mu'mini ka qatlihi, tsinewa mummuni kamar la'antar mummuni kamar kashe shi. Wurin ɓangaren zunubi da irin abinda bawa za ya samu a wurin Ubangiji, kasancewar idan muka ɗauki tsinewa ko la'antar mummuni suna haɗuwa ne da kashe mutum wurin ɓangaren keta alhurmar Allah akan wannan mutumin.
Ubangiji ya halice shi, ya karrama shi, ya sanya shi rai ce wanda take da imani, to lokacin da zaka kashe ta ka keta alhurma Allah, haka lokacin da zaka tsine wannan ran ka keta alhurma Allah. Haka kenan duk lokacin da mutun zai kashe mutun to daidai yake, mutun zai tsine wa mutun to wanda yake mummuni rai wanda take ta mummuna, lokacin da zaka tsine mata to daidai yake da zulubin da ka kashe shi. Kashe shi da tsine mai dukkan su zulubban su daya. Lahin ɗaya ne shi ne yake bayyana mana kashe ko tsinewa la'antar mummuni kamar kashe shi ne ɓangaren zunubi. Yake cewa baya da haka wa fi riwayatin a wata riwaya man da'a da'wa kadhibatan li yatakassara biha, duk wanda yayi kirkire-kirkire na ƙarya don girman kai ko don ya yalwata a cikin dukiyar shi, kurum haƙƙin wani ne zai kirkira ya ce a ai haƙƙin shi ne, ko kuma a'a yazo ya sanya mutum ya kirkiri wani abin da ba shi da shi ɓangaren ilimi ko kuma dukiya ko kuma dangantaka, ya ringa nunawa ai shi dangin suwane ne ko dangin banki daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, ba don komai ba, don ya samu amfanin mutane, amfanin da mutane za su bashi na daga dukiya. Yake cewa shi ma wannan lam yazidhu Allahu illa qilla, ba abin da Allah za ya ƙara mai illa tawaya illa tusarci. Duk lokacin da wani za ya zo kurum don ya samu wani matsayi, ya ƙirƙiri takardu na ƙarya ko don a ɗauke shi aiki ya yi ƙarya ya shiga Yahuda, to ba abin da za ya samu ƙarƙashin haka illa tusarci da tawaya a cikin rayuwa. Shi ne idan ka ɗauki wannan yin liyatakassara biha, yanda malamai suka lasiya ma Ibn Hajar da ya fassara wannan ma'anar da ya kawo, wanda zai ɗauka kurum don girman kai, don shi ya nuna shi wata tsiya ce, ko kuma a'a don a tara dukiya, ko kuma don ya danne haƙƙin wani zai ƙirƙiri ƙarya kurum ya dangana wa kanshi wannan abin, to tabbas ba abin da za ya samu a wurin Allah illa tusarci. Tawaya ita ce makomashi. Da wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana cike da fa'idodi masu yawa. Mafi girman wannan abu na ƙarshe iddi'ai ko ƙirƙira da mutum zai yi ta ƙarya don ya samu ɗaukaka, ba abin da ya kai kamar mutum ya ringa dubaru, ya ringa ƙaryace-ƙaryace don ya ci haƙƙin wani. Wannan ba abin da ya kai shi hatsari sama da wa'innan, mutum ya ƙirƙira kurum ya ɗora wa kanshi wani girma don a ba shi don ya samu wani abu na daga duniya. Shi wannan tozarci za ya samu, amma dai lokacin da mutum zai ƙirƙiri ƙarya don ya ci haƙƙin wani, ga tozarci kuma ga me da haƙƙi a gobe kiyama, lokacin da babu wani abu da zai maka amfani illa wannan ladan da ka zo da shi. In ya ƙarasa a ɗauki zunubin wani a ɗora maka, Allah kiyaye mu. Kina wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana mana taklizi, yana kaurara, yana mana daga cikin abubuwan da zan mu fa'idanta da shi, yana kaurara mana haramci akan rantsewa akan wata shari'a kuma bayan shari'ar musulunci. Duk lokacin da za a zo in wata irin hali bawa ya shiga, in dai ba halin larura ba, to baya da hurumin da zai rantse ko ya nuna shi ba a cikin addinin musulunci yake. Wanin za ka same shi ba larura kurum saboda abuttaka da wani ba addinin kuɗi ba, idan ka zo za ka ringa mai kara, ko idan ka shigo cikin ƴan uwan shi za ka ringa kara kai ma kamar addinin na kuɗi ne. To wallahi ba abinda mutum za ya samu illa tawaya illa tuzarci, kuma abinda yake iddi'ai da shi hakan yake abun Ubangiji. Ko da mu ba ma gan shi ba, muna tunanin wani musulmi ne, ɗan uwa ne, muna tare da shi, to wallahi idan ya sake ya yi haka, to tabbas a wurin Ubangiji hakan yake. Ya riga ya bayyana kanshi a wurin Ubangiji, kuma ko da Allah zai ɗauki ransa to a matsayin kafir yake. Wajibin shi ne ya sake tuba, ya warware wannan abin da ya ƙudurin wannan da ya ɗauka, ya dawo ya yi la ilaha illallah. Kamar yadda malamai suka samu saɓani, shin wannan mutumin wanda ya zo ya rantse ya ce a'a shi ai ba addinin musulunci yake ba, alhali musulmi ne, suke cewa shin kafara za yi ko kuma ba hirar kafara a cikin al'amarin shi? Idan ka ɗauka mazhabin Imamu Ahmad bin Hanbal da mazhabin Imamu Abu Hanifa sun ce akan a'a kafara zai, to idan kafara zai wata irin kafara za yi? Imam Malik da shi da Imam Shafi'i suka ce a wannan mas'alar babu hirar kafara, ya riga ya fita daga addinin musulunci. Saboda mi manzo Allah yace shi in wannan mutumin yana nan akan abin da ya faɗi, in iddi'ain da yayi akan mamujuse yake, to a mamujuse yake. Suke cewa babu hirar kafara, kuma wannan riwaya ce ɗaya daga cikin riwayoyi wanda Imam Ahmad da Ibn Qudama da Ibn Daqiq al-Aid dukkan su suka tai akan ta babu kafara a cikin matsayin mutumin da zai yi rantsuwa da wani addini alhalin yana addinin musulunci ya rantsa yace wallahi shi ba bamujuse ne ba a ni ma wallahi shi ba wallahi tare da ku yakewa idan hade da su wannan kuma shine yake nuna mana babu alwala wal bara kurum ba ta tabbatuwa sai ga waɗanda suke mutuntan ka sai wanda suke musulmai wanda duk wata mu'amala za ta hada ka da shi wanda yake koma bayan addinin ka to naka ka tsaya ka mu'amalance shi gulgurin yanda shari'a ta baka dama kada ka sanyawa kanka ka huce gona da iri yanda kai ma za ka koma irin su waɗannan mutane in yaya ka kasance in zuma suke lasa maka a baki to har abada su ba su taɓa yarda da kai ba har abada saboda su suna jibinta shashin su ne da shashi wanda yake kuma bayan su to wannan fa shine hukullin abokin adawar su kuma wannan abin a cikin ransa yake in yaya alaka ku za ta kasance to yana sai ya samu ya ribanci wannan alakan ne ya maka shigo ba wannan shigo ba zai shi har abada ba zai so ka ba shi sanya ubangiji da ya tashi babu labari yake cewa ku yi kokari a wuri ɗaya ubangiji ko wuri biyu ubangiji yace mu yi kwaikwayo da waɗannan yahudawa da waɗannan wanda suke kafirai shine lokacin da yake mana bayani a cikin suratu tauba yake cewa inda yake bayani yake cewa ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallahu fa nasiyum wannan mas'ala ta munafikai ubangiji dai mahallu shahid yana mana bayani akan halin su yanda suke cikin yujinna yanda idan mas'ala ta taso ta kahurci za su rufa wa junansu za su goya wa junansu baya to wannan mu ma mu yi kokari mu yi koyi da irin wannan kasancewar halin da suke ciki in dai suka ce za su wani abu zai fito adawa ce tsakanin su da su da musulmai to za su zo za su tattari tsitsiya madannin ki daya mun kuma za mu same mu a lokacin da mun yi nesa da nesa da junanmu za mu zo za mu ci kanmu kamar yadda dauloli na musulunci wanda suka tsaya irin wannan sabani tsakanin wancan bangaren da wancan bangaren ya kai waɗannan kristoci suka shigo suka dambara dauloli na musulunci a tsawon tarihi kaleka kaga muluku wannan daulatul mamalik wani ya dauka lokacin kurkuba tana kalkashin khilafa ta musulunci babu wanda yake faɗa a shi in ba musulmi ba kai tsaye suka fara samun tsabani daga can zuwa can wancan dan wancan gidan da dan wancan gidan ya kai suka rarraba daulolin yanzu ya koma babu wani khalifa wanda yake faɗa a shi kowa ya ja daular shi yayi mulkin shi nashi na kanci kuma wannan ya ba wa damar su kristoci a wannan lokacin suka gangaro suka yi ta haddada musulmai har ya kai suka kama kasashen yanzu idan ka dauka daula ta Spain har abada wa ka idan ka tai in banda asaru na musulunci da zaka ringa gani gurabe na musulunci har abada wa ka taba tunanin musulunci ya zama musulunci kusan sama da shekara 160 a wannan daular ba abinda ake illa musulunci kai tsaye abubuwa yanzu rashin haɗin kai da rashin wannan injuna kina wannan shi yake nuna mana duk lokacin da mutum zai yi rantsuwa da wani abu wanda ba wata shari'a wanda ba shari'ar musulunci ba hakika ya riga ya huta daga cikin wannan shari'a ta musulunci baya da haka yake daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi a rashin wannan hadisin haramcin kashe kai duk wanda ya kashe kanshi to hakika ya keta alhurmar wata ajiyar rai da ubangiji da ya bashi kasancewar idan muka dauka ran nan ba wai mulki na bane ba mulkin ka bane ba mallakan ubangijin mu ce subhanahu wataala shi yake jujjuyawa shi ya ga dama lokacin da ya ga dama ya dauki wannan ran kuma shi ya ga dama lokacin da ya ga dama ya bar wannan ran taran kenan amana ce ajiya ce aro ne ubangiji ya bamu bai kamata ba mu dauki wannan kudirin wannan datse rayuwa ba tare da lokacin abin ba ya iso ba na wannan rai amana ce wanda ubangiji ya bamu yana da cikin manyan zanubai mutum ya kashe kanshi kuma kashe kan ka da zaka yi hakika kamar ka kashe ran wani yanda lahinka yake kamar ka kashe ran wani ne idan ka kashe kanka kuma aljaza'u min jinsi al'amal za a sanya ka kai ta kashe kanka, kai ta azabta kanka da wannan abin da ka kashe kanka. In dadarawa kanka kai ka kashe kanka da takobin da ka kashe, haka za a tayar da kai ranar tashin kiyama, kuma a baka hukan yanda akta din da kai ka kashe kanka ita za ka yi ta yi, wannan ita ce azaba.
Haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu tsinewa mutum lasiya ma mummuni yana ɗaya ne da zunubin shi, ɗaya ne da kashe ran mummuni. A duk lokacin da wani zai la'anci wani mummuni, to misali kamar misalin ya kashe wannan mummunin ne. A haka hadisin idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu irin kirkire-kirkire da mutane da suke yi akan abin da ba su kai ba, ko kuma abin da ba su da shi. Shine abin da baka kai ba ko baka da shi, ka kirkirar wa kanka lalle, ka laka wa kanka lalle kana da shi. To wannan shi ma duk lokacin da misalin kamar ilimi ko kuma dangantaka ko kuma wani ƙarfi ko kuma wani abu dai na rayuwa, mutum ya laka wa kanshi ko kuma ya zo ya yi ƙarya don ya ci haƙƙin wani, lalle wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda suke hallaka mutum. Kuma lokacin da mutum zai yi hakan, tabbas Ubangiji ba abin da za ya ƙara mai illa tuzar shi a rayuwar shi da ta waya. Kuma wannan abu ne wanda ya shahara a cikin mujtama'inmu, inda mutum baya jin tsoron Allah za ya zo ya shera ƙarya akan ya samu wani ɗan abin da bai taɓa karaya ƙarya ba, ko ya zo ya yi ƙarya don ya haɗa wane da wane ya kasance kurum ya samu matsayin wane, ko kura ya yi ƙarya abin da bai da shi don a ba shi wani aiki wanda zai ci ya sha a cikin shi. Ina amfanin haka kana neman ma kanka haramu. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle ba a addawar sai abin da aka mallaka. Abin da baka mallaka ba lalle ba za ka yi addawar da shi ba, saboda shi addawar annazar shi ne ake kira da addawar, alƙawalin da mutum da za ya yi tsakanin shi da Ubangiji akan zai yi wata biyayya. Ana yin shi ne don biyayya da kusanci zuwa ga Ubangiji, shi kuma biyayya za a yi kai biyayya kai kusanci da abin da kai baka mallake shi ba a wurin Ubangiji. Wallahu ta'ala. Sai babi na gaba shine ma da yake cewa babu annazar, babi wanda yake mana bayani akan shi ainihin addawal. Idan an ce addawal bangaren shari'a shine ilzamul mukallafu al-mukallaf nafsuhu ibadatan lam takul lazimatun bi asli shar'i, mutum wanda yake baligi ya lazimta wa kanshi wata ibada wadda a ainihin ibada bata kasance wajiba ba a kanshi. Ainihin ai Ubangiji ya farlanta mana farilla, abinda yake farillai ne a gare mu wanda wajibi ne sai mun yi su. Kawai misalin salloli guda biyar, baya da su sai ya kawo at-tatawwu nafiloli, wanda ya ce mana wanda ya ga dama ya gani yana iyawa ya yi su. To bayan haka mutum kurum sai ya zo ya dora wa kanshi wani yauni, kuma bayan wannan yauni ne, kuma bayan wancan yaunin da Ubangiji da ya dora ne. Misalin shi ai an dora mana ni azumin watan Ramadan shine wajibi akan mu, bayan mun azumci watan Ramadan da kai azumi na taqawwu'i litinin alhamisi, azumin uku na watan ayyamul bid na kowane wata 13 14 15, azumi wanda yake na arfa, azumi wanda yake na ashura tasu'a, haka da sauran azumuka wanda aka shar'anta mana, amma dai dukkan su nafila ne. To wa'annan baya da su kurum mutum sai ya zo ya ce shi bai yi waccan nafilan ba, sai ya ce to ni fa yanzu in dai na samu, in dai Allah ya taimake mu wannan aikin ya samu, to zan yi azumin sati guda. Kun ga wannan shi ne ake kira da ainihin addawal. Shi kuma irin wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi inkarin shi, ya yi jan kunne akan shi. Amma dai lokacin da mutum ya ɗauki wannan addawal, to wajibi ne sai ya cika shi. Ko da zai mutu, to wanda suka sani daga cikin waliyan shi wajibi ne su cika ne wannan addawal din dai. Amma dai abin da ya yi kakka ɗauka, kakka ɗaukan wa kanka wannan alƙawarin. Mafi yawa mu addawal ɗin da muke yi munkar ne muke yi. Menene munkar? Shine za mu zo kan wata mas'ala wadda muke nema, wani rabo da muke nema, ko wata musiba wadda muke nema a ije mana, a lokacin nan zan mu ce ai Ubangiji in dai ka ije mun wannan abin to zan yi kaza. To wannan shi kuma an yi inkarin abu ne wanda yake makruhi ne. Bai kamata ba ga mutum ba ya ringa irin wannan addawar. Haka lamun lahiya in ka yi niyya wannan ba matsala, amma dai ka yi don kurum wai Ubangiji ya maka kaza, ko in ya maka kaza za ka mai kaza,
ya wannan al'amarin ai bai kamata ba. Ai Ubangijin naka ai shine sarki san ya idan ka dauka zaka gani Imam Bukhari sun kawo wannan babi kalkashin wannan in shi yake cewa ilqa'ul qadri al'abd ilqa'ul nazari ila ilqa'ul nazari al'abd Imam Muslim ya kawo na Imam Bukhari ne da kai Imam Muslim shi kuma ya kawo yake bayani yake cewa annahyu anil nazari wa annahu la yurdu shay'an yace hani da ya kawo babin shi yace hani akan yin addu'a kuma wajibin mu ne mu sani shi wannan addu'a din baya me da fa kaddara ba abinda dama Ubangiji ya riga ya rubuta maka zai same ka to tabbas ya same ka don wai kanka yin zaton wai a'a yin ka ko kuma abinda ka ce za ka yi wa Ubangiji idan ya ka samu kaza ko an ije maka kaza daga gani a wannan abin addawalin da za ka dauka baya mai da maka baya mai da kaddara da Ubangiji ya riga ya rubuta maka ba idan haka ka tsaya abinda ya kamata a gare ka kai shi wanda zai kai ka wannan shine kuma idan muka leka zamu ga addawal da kai shi sabitu ne fil alkitab was sunna wal ijma kuma yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani yufuna bin nazari yana daga cikin siffata mummunai suna cika alƙawari suna cika addawar wanda suka dauka haka yake bayyana mana cikin suratul wal yusu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq kuma suna cika addawar da suka yi na za su zo su hajjici su ziyarci dakin Allah za su yi kaza kuma suna tawafi wal yatawafu bil baitil atiq kuma suna tawafi da dakin Allah shine Ka'aba haka hadisi da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayani yake cewa duk wanda yayi addawal zai yi wa Ubangiji biyayya to yayi wa Ubangiji biyayya kuma duk wanda yayi addawal akan zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah hadisi na farko malai yake cewa al-hadithul hadi wa 60 ba'da 300 hadisi na 361 يتوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وأن حديث إمام البخاري ترشي أتكم أبواب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا باب يوندي كمرة بيادي أكن اعتكاف للدري wannan hadisin mun karanta shi a can baya cikin kitabul i'tikaf juz'i na uku shahi na 48 hadisi mai lamba ta 2032 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul iman babu nazaru al-kafir wa ma yaf'alu bi fihi idha aslam babu wanda yake mana bayani akan addawal ta kafuri tun yana cikin kafurci sai addawal zai yi wa Allah wani abu ko zai aikata kaza to a lokacin nan daga baya sai ya musulunta to yaya ya kamata yayi idan ya musulunta zai cika wannan alƙawarin ko ba zai cika ba shine zai cika wannan alƙawarin da ya dauka a halin da yake yana kafuri juz'i na 5 shahi na 88 hadisi mai lamba ta 1656 hadisi ne wanda aka samo shi daga Umar bin Khattab yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliyya lalle ni nayi addawal a lokacin da muke cikin jahiliyya wayannan su ne suka samu rahu sun yi rayuwa ta jahiliyya suka yi rayuwa ta musulunci rayuwa wadda ta goge duk abinda ya riga ya kasance a cikin jahiliyyar su yake cewa abinda nayi addawal da shi lokacin da nake cikin jahiliyya an a'takifa laylatan in yi i'tikafi tsawon dare guda wa fi riwayatin yawman a wata riwaya tsawon yini guda a ina fil masjid al haram a cikin masallaci wanda yake mai tsaki shine harami wanda yake na makka yake cewa wannan shine addawar indi i'tikafi shi shine mutum ya nisantar da kanshi da dukkan abin da zai shagaltar da shi akan bauta shine misali kana iya zawwa daga magariba zawwa sallar isha'i kurin ka ce ka zauna ka shigo i'tikafi ka zamana ba abinda za ka yi illa ambaton Allah da azkar da abubuwa karatun alkur'ani abubuwa wanda za su kusantar da kai da ubangijinka wannan mafhumin i'tikafi yake cewa to yayi addu'ar da zai yi i'tikafi tsawon dare guda kinan daga shigar dare zai wa hutashi ko kuma a wata riwaya daga ketawa alfijir zawwa hadawar rana yake cewa yayi alƙawarin haka za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mai ofishin dare ya kai Umar ka cika wannan addu'ar innaka lak wannan shi yake nuna mana lokacin da mutum yayi addu'ar a halin da yana cikin jahiliya ya musulunta to abin da yayi ya cika addu'ar shi matukar abin da yayi da kai jiyayya Allah a cikin shi an sani duka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin bulbudin addini ko aqida ta annabi Ibrahim alaihi salam ya tarar da mutanen Makka suna yi sai dai gurin sun yi canje-canje wanda aka sanya shirka a cikin shi idan sun zo suna aikin hajjinsu suna tawafi kamar yadda annabi Ibrahim yake tawafi suna safa da Marwa suna kaza sai dai kurum sun canza abin koma bayan sun sanya abubuwan da suka sanya kina hadisi idan muka dauka zan mu gani yana karantar da mu wajibin cika addu'a a kowane hali idan mutum ya yi shi idan ya kasance addu'ar ne na biyayya game da Ubangiji kuma ba a raje wani abu a kan shi ba haka kuma idan kafiri yayi addu'ar indai kafiri ne yayi addu'ar ya musulunta to a ya zama wajibi a kan shi ya cika wannan addu'ar da yayi sai hadisi na gaba yake cewa al-hadithu thani wa sittun ba'da salasumi'a حديث إلى قريبك دا ستن دبيو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وأنا حديث إمام البخاري يوتر الشياطين كتاب القدر باب إلقاء القدر العبد إلى إلقاء الباب إلقاء النذر العبد إلى القبر باب وانديك مرة بياني أكن باب أجيه وكان شيء الدول دليل متقدع كرم بتنية أها أي كزن لندزي ساميشي كرم إذن الله يا كو كزا إذن يا ساميشي كرم زائي با الله الدول إن كزا وتي إبادة جزئينا تقص شاهينا دليل إشتن لهم حديث ميلان بعد دقو شدة da shi da ta fasa aka shi ma ya wutar shi a cikin kitabun nazar babu nahi an nazar wa annahu la yahudu shay'an babu wanda yake mana bayani akan hali akan yin addu'a kuma lalle addu'a da baya ne da wani abu daga cikin kanta juz'i na biyar shayi da 77 hadisi mai lamba ta 1639 hadisi wanda aka samu shi daga Abdullahi da Umar yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ziyara da mun ta Allah shi tabbata a gare shi annahu naha an nazar kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan yin addu'a sai yake cewa inna nazar la yati bi khair lalle addu'a baya zuwa da wani alkhairi mafi yawa idan an yi shi to ba a samu awon yayi lafiya saboda mutum izi yana dorawa kanshi abin da yake karhin shi mafi yawa wanda za yi addu'a to zaka same shi ya dora wa kanshi abinda ya yi karhin shi a rayuwa saboda shi sai ya mutum aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana mutum ba addu'a innan baya zauwa da wani alkhairi yake cewa wa inna ma yustakhraju bihi min albakhila ana samun shi ana hutar da marwaci daga addu'a addu'a yake sanya mu fahimci waye marwaci lokacin da kake da dama ga ibadodi na wanda ya kamata kai amma ne saboda ka shiga wata tsaka mai wuya sai ka ringa nema a ka dora wa kanka dan me yasa ya daba kai ba ibada addinin na a wannan inna dina yusru addinin nan sauki gare shi kuma ba wani lokaci da mutum da zai tsananta wa kanshi a cikin wannan addinin face addinin ya rinjaye shi abinda mafi yawa mutum abinda yake durawa kansa abu ne wanda yake bai san masirin shi ba, abu ne wanda zai bashi wahala a cikin rayuwa. Kaga gani mutum yana ta kakale, yana ta durawa kansa, nihayatan ya gaza yin wannan abinda ya durawa kansa. Kasancewar wani zai ringa tunanin ai duk abinda ya samu kalgashin wannan addu'ar ne da yi wa Allah, ya shiga cikin wata tsaka mai yiwuwa ko yana neman wani abu, za ya ce to idan Allah na samu wannan abin to zai yi maka kaza. Kuma a lokacin nan kurum haɗi ne yake ya dora wa kanshi yaunin da ibadar ta yi ƙarfin shi a wannan lokacin, da zai tsaya yin sani ibadar abu ne wanda shi baya fafa a kanshi. Kinan abin da yake so ya bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lalle addu'ar ba wani alkhairi a tattare da shi, baya kawo wa bawa alkhairi, yauni ne bawa ya dora wa kanshi. Kuma kalkashin addu'ar ne ake iya fahimtar wanda baya iya tsayawa ya zo da abin da aka umurce shi da shi, zai zo ya ta kama kame akan ya dora wa kanshi addu'ar inda zai kasance tashin hankali a gare shi. Abu ne wanda ko bayan ka mutu tilas waɗanda suke waliyanka su biya maka wannan addu'ar inda kai. Ina abinda zan iya fahimtuwa da shi a cikin wannan hadisin hani akan yin addu'a, kuma lalle asalin hani nan ya zo ne bi tahrim, kurum qat'an mutum ya nisance shi. Kuma idan muka leka zan mu gani illar da ta sanya aka hana mu da mu yi addu'a shi shine lalle baya zauwa da wani alkhairi, saboda shi wannan addu'a ne baya mayar da abinda Ubangiji ya riga ya kaddara mana a rayuwarmu. Samun ka addu'ar in nan bai sanyawa ya kasance ka samu, rashin samun ka addu'ar in ka bai sanyawa ya kasance ka shiga wannan ka rasa abin da kake nema. Addu'ar in nan baya zo maka, baya hana duk abin da Ubangiji ya riga ya kaddara wa baba. Kuma a wannan halin ne shi kuma bawa idan yayi addu'ar in Allah ya ije mai abin da yake nema, ya ije mai ko ya sanya ya samu abin da yake so ya samu, zai ringa tunanin wannan addu'ar in da yayi shine ya sanya ya samu wannan abu. Wallahi billah. Kuma lalle mu sani Ubangijinmu mawadaci ne akan dukkan wani ni'imar da za mu yi. Duk abin da zaka ce a'a Ubangiji imani ummaka, Ubangijinmu ya wadata haka. Ya wadata haka. Ka ce a'a Ubangiji idan ka bani kaza ni ma zan yi maka kaza, Ubangijinmu ya wadata haka. Ta sanya abin da wanda yake qat'an haramu. Mas'ala addu'ar mas'ala ce tana da tsawo, tana da faɗi mai yawa. Insha Allah zuwa sati mai zawa in muka zo zan mu hara daga cikin kananan mas'aloli wanda zan mu iya fa'idantar da suna a kansu, sannan mu ci gaba da hadisan da muke da. Haka idan muka leka a cikin karkashin hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle Ubangijinmu ya riga ya kaddara mana abin da suke wajibai a kanmu a kan cikin ibada. Kinan duk abin da Ubangiji ya wajabta mana gulgudan iyawunmu ne Ubangiji ya wajabta mana. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Ubangiji bai taba dora wa rai ba sai abin da za ta iya. Shi sanya da aka zo bangaren abin da yake wajibi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu wasaqatu, abin da na umurce ku da shi ku zo da shi daidai gulgudu, ba a ce muku zo da shi 100% ba, da za a ce ni ringa tsayuwa irin tsayuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina tunanin da duk wanda ya hoto washe gari to da bisan bayin da zai saka wancan ba. Haka da zan murin ga irin abin da manzo Allah ya umurci sahabbai su ringa aikatawa, wallahi tallahi da mun wanye lahiya ba da lokacin ma da ya mana kana afari, sai aka ce mana duk abin da kuka ga wane ya duk abin da kuka ga mun umurce ku akan shi ku zo da shi daidai iyawa daidai gudu, ba dora muku ba ku wuce gona da iri ba abin da kuka iya ba. Da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar su Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Abbas sun yi ta nadama ƙarshen rayuwarsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu yake cewa mafi kyan ibada addu'ar hawa in kalla, wanda za a dawwama ana yi komin kanin inta a lokacin nan suna cikin samartaka su suna jin ƙarfin su, sai suka dauki kan miya mai yawa suka lazamtar da kansu a kullun sai sun yi wannan ibada shekaru da suka ja, sai suke nadama ai wallahi da amma sun dau shawaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, din da shawara ba wajibi bace ba. Idan manzo Allah idan yayi shawara kana iyawa ka dauka kana iyawa ka bari, kamar yanda yayi wa kana da Barira hadisin mun karanta shi anan lokacin da Ali yazo ya ce manzo Allah a neman ma mana mu bisa shafa'a ce to, sai ta zo ya tambaye ta yace ce mata Barira ki tausaya wa mana mu bisa mana ki koma tare da shi, ce manzo Allah umurni kake bani ko shawara, yace shawara nake bani, tace wallahi tallahi ba wanda ka fada ka mishi. kuma tai gaban ta yi gaban shi shikenan
shine ai ubangiji yake bayyana mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi waga idan ya zartar da umurni Allah da manzon shi idan suka zartar da umurni makan wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dacewa ga mummuni idan Allah da manzon shi suka zartar da hukunci ya kasance muna da zabi akan wannan hukunci amma dai shawara wa shawiruhum fil amr fa idza azamta fa tawakkal ala Allah ka shawarce su a cikin al'amari idan aka yi zartar da hukunci aka aje akan shawara kaza za a yi to ka dogara kan Allah wannan shine abin da aka umarci manzo Allah da shi kuma shine abin da mu aka umarci mu da shi kiran yana da kyau duk abin da za mu aiwatar na daga ibada mu tsaya tsayin daka akan abin da ubangiji ya wajabta mana kai baka kare abin da aka wajabta maka bukata ga kama wata addawal kana tunanin wannan addawal inda kai ita ce zata sanya ka samu abin da kake so ko da ije maka abin da kake nema ubangiji ya ije maka shi insha Allah kamar yadda muka yi bayani hadisan suna da yawa a cikin karkashin babu kenan insha Allah in Allah kai musafi mai zawa zan yi kokari in yi bada bayanai wanda wadata malamai akan abin da ya shafi shi addawal da matsayin shi kuma da wanne ne ya cancanta mutum ya dauka da wanne ne wanda bai cancanta ba mutum ya dauka kasancewa qad'an shi umuwa idan ka dauke shi haramu ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi ko muna iya ƙara hadisi na gaba ta yake cewa alhadisu salis wa situn ba'da salasumi'a hadisi na 363 an Uqba bin Amir qala nazartu akhi nazarat ukhti an tamshi ila bayti al-haram ila bayti Allah al-haram hafiyatan fa amaratni an astaftiya laha rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam fastaftaytuhu fa qala litamshi rakiban litamshi wa litarqab wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin babu a cikin kitabu jaza'u as-saydi wa nahwi wa qawlu ta'ala la taqtulu as-sayda wa antum hurum babu man nazara al-mashy ila al-ka'bah babu wanda yayi addawal akan zai tahi ka'aba a kafar shi ya tattaki daga garin Madina zuwa garin Makka a kafa ko misali daga nan yace a kafar shi zai isa can wanda yayi addawal juz'i na uku shahi na 20 hadisi mai lamba ta 1866 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitabun nazar babu man nazara an yamshi ila al-ka'aba babu wanda yayi addawal mutumin da yayi addawal zai tahi ka'aba a kafar shi juz'i na biyar shahi na 79 hadisi mai lamba ta 1644 hadisi ne wanda aka samu shi daga Uqba bin Amir bin Abbas al-Juhani shine ake kiran shi da Abu Hamid al-Juhani al-Misri yana cikin tabaka ta harko da masu rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin manyan sahabbai kuma amirun ne sharifun kuma ya kasance fasihan mutum ne wanda yana da fasaha lokacin da yake magana kuma yana da masaniya iya masaniya a bangaren alqur'ani da rabban gado kuma ya kasance yana rubuta shi ma alqur'ani daga cikin mutanen da suke rubuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya muta shekara ta 56 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata hada shekara ta 60 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda Ibn Hibban ya cin asiqat ya kawo bayanin juz'i na uku shahi na 280 yake cewa nazarat ukhti an tamshi ila bayti Allah al-haram hafiyatan al-uwata tayi addawal zata tahi dakin Allah a kafa kuma ba takalmi a kafa ba takalmi wannan shine addawal inda tayi take cewa sai yake cewa fa amaratni an astaftiya laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta umurce ni in tahi in tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan addawal inda tayi shin tana iyawa ta zartar da shi ko kuma a'a haramun ne akan ta zartar da shi yake cewa fastaftaitu sai na nemi fatawa na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'amarin ilwata fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa litamshi ta tafi walitarkab amma dai ta hau abin hawa. Wannan shi ma matsala ce wadda take mai zaman kanta idan mutum yayi addawal akan abu wanda yake na biyayya da al'ada. To wannan abin na biyayya za ka ɗauka, abin da yake na al'ada wajibinka ne ka sarayar da shi. Misalin ta ce za ta tafi a ƙafarta ba tare da takalmi ba. Kaga wannan abu ne wanda dorawa kai ne baya daga cikin ibada, baya daga cikin biyayya Allah da manzon shi. Kin wannan za a yadda shi, za a dauki abin da yake ibada shi ne tahiyya ɗakin Allah. Ai an umurce mu wa'azzim fil nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajin amin. Kai kira mutane su yi kafka sai da hihi su huto su tahi zuwa ga ɗakin Allah dan ziyartar ɗakin Allah, shi ne tsayar da aikin haji da umara. Kina wannan ibada ce wadda aka umurce mu yi ta, kina wajibi ne a gare mu mu yi ta. Idan ka dau addawal akai irin wannan, to wajibi ne kai abin da yake shi kuma al'ada wanda ka dora wa kanka na wahala an sarai maka da shi ka tai can kai ka sani. Insha Allah dai mas'ala ce wadda take da tsawo, mas'ala ce wadda malamai sun rarraba ta, mas'ala ce kuma wadda tana da kyau a ce mun san hukumce wanda suka shafi addawal. Insha Allah Allah kai mu sati mai zawa nan zan mu hara da mas'alolin sannan kuma mu ci gaba da abinda ya sauka na daga hadisi insha Allah. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dadan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mana iyayen da kakannin mu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu. Bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki masu bara addu'a, muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi. Allah ya sanya albarka a cikin bukatunmu da bukatunsu, ya mana albarka ya ma zuri'anmu albarka. Allah ya datar da mu duniya da lahira, ya sanya wannan turba da muke kanta ya kashe mu a kanta, ya sanya kuma abinda muke yi muna yi dan shi kuma muna newa ya sakanta wana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.